أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مسلمي يومنا عشرين دا واتو تقص كود بقي قوتا نتقص هجرة منزن سيرا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة شكرا تدبو الريه دا أربعين دا بيو واندي دي دي دا نواني قوتا توراوا nawa ne watan nasaru
yau
sha 11 ga watan hudu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021 a wannan karce na kwara Kano dake Niamey babban birnin kasar Niger. Ina ganin mun taba gabatar da karatu a shekarun da suka gabata a wannan wuri. A yau ma da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu gabatar da karatu. Za mu yi bayani ne akan maudu'i mai faɗi, shi ne maudu'i na neman ilimi. Yadda ake neman ilimi, kaifiyatu talabil ilm. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da ku gaba daya. Maudu'i na neman ilimi maudu'i ne mai fadi kwarai da gaske, ba za a iya kai karshen shi ba cikin karatu guda ko biyu domin maudu'i ne mai faɗi. Amma za a iya yin bayanin abinda hali ya ba su ba. Na farko za mu yi bayani akan kalimomin da ake son a yi magana a kansu, kalima ta kaifiya da kalima ta talab da kalima ta al'ilm. Na biyu za mu duba cikin Alƙur'ani mu ga waɗansu mas'aloli da Alƙur'ani ya yi ishara a gare su na neman ilimi. Na gaba kuma za mu diba cikin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, waɗansu daga cikinsu kan abin da ya shafi neman ilimi. Na uku kuma za mu kawo waɗansu mas'aloli waɗanda ake gina neman ilimi a kansu da yadda kuma ake neman ilimi. Daga cikinsu akwai wato ikhlasi da kuma sifofin ɗalibin ilimi da waɗansu abubuwa waɗanda suke hana ɗalibin ilimi samun ilimi da kuma matakai da ake bi wajen neman ilimi da kuma waɗansu abubuwa masu muhimmanci cikin neman ilimi. Waɗannan su ne dai mas'alolin da muke son mu tattauna a kansu a gurguje. Kalima ta kaifiya ta samo asali ne daga kaifa. Kaifa yaya ne? To a cikin Larabci idan ana son a maida abu suna, ko da kalima guda ce ko kalima biyu, sai a ƙara mata ya'un da ta'un sai su kuma suna, abinda suke kira al-masdar as-sina'i. Kun ga cikin Larabci ana cewa mahiya. Kalima ta ma tana nufin menene? Hiya ita. To sai aka hada aka ce mahiya, hakikanin al'amari. Domin in anka tambaye abu mahiya, za a yi bayanin hakikanin ai mahiya hakikatu hadha shay. To haka idan muka ce kaifiya, daga kaifa ne yaya abu yake. to sai an ka ce kayfiya yadda ake neman abu ko yadda abu yake kalima ta talab daga talaba yatlubu fa'ala yaf'ulu tana nufin nema kenan yadda ake nema to inda an ka ce yadda ake nema na abubuwa ne masu yawa yadda ake neman kuɗi yadda ake neman mulki yadda ake neman ilmi yadda ake neman dai abubuwa ga sunan masu yawa kayfiyatu talabil ilmi amma anan sai zamanto takhsisi yadda ake neman ilmi ilmi kuma kala biyu ne akwai ilmi da muke kira ilmi na addini kuma akwai ilmi da muke kira na duniya wanda kawai an rarraba su ne dukkan ilmi na duniya in dai za a nemi yarda Allah da shi shari'a ta yarda da shi to shi ma ilmi ne na addini duk da yake bai da alaka da addini kai tsaye domin Allah subhanahu wataala ya umurce mu mu nemi sanin ilimin duniya don mu nemi lahira da shi shi ma yana da amfani duka ayoyi na alqur'ani masu bayani kan rana da wata da ƙasa da sammai da wane ne don duk mu gane cewa muna iya amfanuwa da su Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya hore muna abin da ke cikin sammai da ƙasa to tunda an hore muna su ya za mu yi mu fitar da su ya za mu yi mu amfani da su hasken rana yana cikin sama ba wai an mai mujin cin cikin samaniya ba amma hasken rana muna iya amfani da shi wata ma muna iya amfanuwa da shi da abubuwa da dama da iska ma fis samawati abin da ke cikin sammai tsakanin sama da wanda muke ciki akwai iska ya za mu yi mu amfana da shi duka mun bari makiyanmu kafirai sun samu gane yadda ake amfanuwa da su har sun bautar da al'umma to ilimi na addini kamar yadda malamai suke cewa wato abinda ake kira ilmi abubuwa ne guda biyu akwai abinda ake kira al-idrak akwai abinda ake kira al-masail in an ka ce al-idrak ko al-malaka shine ya zamanto kana da fahimtar yadda ake tafiyar da abu wanda shine ilimi wanda yake kula da ka'idodi na ilimi wanda duk lokacin da mutum bai san waɗannan ka'idodin ba yana cikin matsala misali usulut tafsiri ka'idodin da aka gina ilimin tafsiri akan su rashin sanin su zai sa kana yin tafsiri ba akan ka'idodi ba ba akan manhaji ba idan wata matsala ta taso baka san yadda baka sai da za ka yi ka magance wannan matsalar ba haka akwai cikin wato abin nan abinda ake kira al-malaka akwai wato ilmu usulul hadith shi ne suka kira ulumul hadith ko ilmu mustalah wato ilmu mustalahul hadith ilimi mai kula da ka'idodin hadisi ba haka bane kowane hadisi za a zo a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kaza ana buƙatar a san ka'idodin da za a bi a tantance abin nan ya inganta ko bai inganta ba daga cikin al-malaka al-ilmiya shine ya zamanto ka san usulul fiqh ka'idodi na shari'a ba wai haka ne kawai ba fiqhu malamai ba haka ne suka gina fiqhu ba kawai abinda suka ga dama ne suka faɗa akwai ka'idodin da ake tafiya akan su da alqawaidul fiqhiyya da usulul madahib duka suna daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mutum ya fahimce su akwai usulul lugha ka'idodi na nahwu da na sarfu da na balagha da na ilmul lugha to cikin kuma ilimi akwai abinda ake kira almasail almasail shine ka karanta mas'aloli na ilimi ba tare da ka san ka'idodin da aka gina su ba to wannan kuma yana da alaka da karatun mas'aloli na tafsiri ko mas'aloli na hadisi ko mas'alolin da ke cikin littattafan fiqh ka karanta fiqh ba tare da ka san ka'idodi na usulul fiqh ba to a takaicen dai takaitawa bayanin mu zai gudana ne akan yadda ake neman ilmi ya ake neman ilmi domin idan baka san yadda zaka neman abu ba to kuma samun shi zai yi maka wahala ko ba haka ba nuktan mu ta gaba nukta ce ta yadda alqur'ani ya nuna ake neman ilimi mas'aloli da dama alqur'ani ya nuna ana neman ilimi ko yadda ake neman ilimi amma ba za mu samu lokaci mai yawa ba saboda lokacin mu takaitacce ne kusan awa daya za mu kawo misali qissa ta annabi Musa alaihi salam alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim yadda yaje neman ilimi a cikin suratul kahf akwai mas'aloli da dama wanda yake so zai kuma cikin tafsir na Imam Sa'di ya ga masail da yayi istinbati a cikin wannan littafi annabi Musa kamar yadda yazo cikin suratul kahf wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'a al-bahrayn aw amdi huquba annabi Musa ya nuna cewa ba zai zauna ba sai ya wato je inda kogi guda biyu suka haɗu a nan cikin aya ba a kawo dalilin da yasa annabi Musa bai fita amma idan ka koma cikin sahihul bukhari zaka ga cewa an yi ma annabi Musa tambaya wane ne fi kowa sani bisa doron ƙasa sai annabi Musa ya ce shi ne annabi Musa marmakon ya maida al'amari zuwa ga Allah wa fawqa kulli dhi ilmin alim kuma koda ka san abu kana cewa wallahu a'lam ko da ka san abu yana daga cikin ladabi na ilmi zaka ga malamai suna cewa wallahu ta'ala a'lam ko da ma sun fahimci mas'ala domin kewaye sani da mas'ala ko da tafsirin aya ko da sanin hadisi Allah shine yake da sani cikakke kai sanin ka game da waɗannan abubuwa sani ne takaitacce an gane ko yana da kyau mutum ya koyi irin wannan ladabi har kuma Allah subhanahu wata'ala ya koyar da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan wannan tare da kuma al'umma sa ta yi koyi da shi ya fada sai yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun salisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil kaga bayan an fadi cewa mutane sun yi sabani kan ashabul kahf ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم دد يكي وانا الرأي شيني ديري ستي وقل ربي أعلم بعدتهم كتي الله شيني ما في سني دو من سنين دكو كي مسو سني ميتك اي تتشيكو كن سان عدلي بكو سان مكو ما سبا بكو سان عبن دي كي بانتير اي وسبا تشكن أبو بوا ما سيوا أنن موسى دي يفتا يحدو ده خضر خضر كما زنتي ما في إنغانشي shine ana daukar sa matsayin annabi ne amma waɗansu sun tafi cewa waliyi ne to ko mun ce waliyi ne ko mun ce annabi ne ba matsala bane saboda babu nassi qarara da ya fito ce annabi ne ko ba annabi bane amma abinda ra'ayin da malamai suka fi rinjayarwa shine annabi ne don ya ce wa ma fa'altuhu an amri ba da izini na nayi wannan abu ba kinan umurnin Allah ne kinan an bashi labari ita ko kalma ta annabiyyu ko annabi'u tana nufin wanda aka ba labari duk da yake wadansu sun ce annabi'u da annabi'u duka ma'anarsu daya wadansu kuma sun ce a'a annabi'u yana nufin mai daukaka daga nabayan bune idar tafa'a annabi'u kuma daga nabba'a ne yunabbi'u an bashi labari kinan sai ya zamanto shi annabin nan wato kuma babu matsala ko da mun ce akwai sabani babu wani annabi wanda yake bai da kima bai da daraja wa ma fa'altuhu an amri to duk da haka dai kasancewar sa annabi ko mun ce wali yana nuna kenan wato annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul sai yaje neman ilmi wajen khidr khidr kenan ba dole bane ilmi sai wanda ya fi daraja ne za a nema gare shi domin annabi Musa ko da mun ce khidr annabi ne bai kai annabi Musa daraja ba amma kuma gashi annabi Musa ya ji neman ilimi a wajensa kuma akwai wata mas'ala wanda wasu suke cewa a ƙarƙashin wannan kissa cewa wali yahi annabi to wannan kuma mas'ala ce wadda tana da haɗari sosai za ta kai mutum ga kafirci wal iyadu billah saboda suna son su nuna wali khidr ya fi annabi Musa ko ko wali yana iya fita daga cikin shari'a wato ta annabi shi yasa suke halatta ma kansu abubuwa su ce su waliyai ne za su fita daga shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan zai kai mutum ga kafirci an gane ko abin da ya kamata mu fahimta shi wannan alqur'ani ne ya bada labarin shi shi yasa zaka ga suna kirkiro wadansu abubuwa su ce akwai wani ilimi da ake kira ilmul ladunni domin Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma min ladunna mun bashi ilmi daga jimu sai suka ce akwai ilmun ladunni wannan kuma ba gaskiya bane sannan kuma akwai wata mas'ala mai hatsari a wannan wurin shine waɗansu daga cikin ƴan shi'a suna cewa wannan kissa wato ta Hidr da ya kashe mutun da yayi fasa jirgi da kuma ya ta da katanga wannan kissa ce wato kamar ba haƙiƙiya bace wato kamar cikin kissa ce ramziya kamar abu ne wanda kawai an saka shi kamar babu shi misali irin yadda ake tatsuniya a ce jaki ya ce ma kura kaza kura ta ce maka zaki nan rumuzi ne aka yi amfani da su waɗansu kuma daga cikin su suna cewa a ai kamar abu ne wanda aka gani cikin bacci kwana ne annabi Musa yayi domin bai halatta ba annabi wato annabi ko mu ce Khidr ko wali ya kashe mutum wanda bai taɓa yin wani laifi ba kenan wannan Allah ba zai yi umurni da wannan ba kaza 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 to wannan duka suna son su ƙaryata wannan ne ga annabi Ibrahim Allah ya umurce shi yankan dan shi ba wani laifi yayi ba kuma shi Allah hikimar da yake koyewa cikin abubuwa ba wanda yake kewaye da ita to wannan suna kokarin ne su ƙaryatar da waɗansu kissoshi ko su maida su irin kissoshin da uda ba'u suke rubutawa alhali kuma alqur'ani qasa'is ne ko qisas ne kisan in ce haqiqiyya abu ne wanda yake haqiqa nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hadha alqur'an alqur'ani ba tatsuniya bane an gane ko haqiqi ne abu ne yake ingantacce don haka sai mun yi hattara a cikin wannan kissa akwai abubuwa da dama da ake kawowa almuhimmu dai anan annabi Musa ya ji neman ilmi daga cikin abin da zamu fitar anan sai ya ce ma Khidr hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda kaga na farko annabi Musa ya fita ya nuna ilimi fita ake yi a je neman sa zaka je makaranta ne koda daga gidanku ne ka fita ka je makaranta amma idan aka ce mutun za a bashi karatu a gidansu to akwai wahalar yi karatu don ba zai san kimar darajar ilimi ba shi yasa manyan malamai so da dama suke fitar da ƴaƴansu daga gidansu su tura su wani wuri don su san ilimin nan abu ne mai kima su ga yadda ake neman ilimi amma idan babanka ne yake da ilimi ko yayanka ne yake da ilimi ba za ka kimanta ilimi irin yadda ya kamata ba ina fata an fahimci wannan da kyau shi yasa muke ganin karatun alqur'ani da abubuwa suna da matsala za ku ga malami a ce ya zo gida ya karantar da yara ko yara waɗanda ake ba karatu irin kurde mai zonki nan da ake cewa ilimi na duniya akwai matsala ya kamata a ce a'a yaran nan a rabo su da gida a nemi wani wuri wanda zamushe zai karantar da su za su fi sanin kimar ilimi amma idan ya zamanto za a karantar da su a gida akwai matsala yaro sai zamanto gaban iyayenshi ba zai yi biyayya ga malaminsa ba to balle ma a ce karatun alqur'ani a ce wani malami ne za a ɗauko daga ƙauye makarancin alqur'ani a mishi ɗan ɗaki shi ke zuwa ya wuce fane shi ke zuwa ya siyo ma yara biredin da za su karyawa da shi sai sun ƙare an yi musu wanka yana jiran su sannan ya karantar da su karatu wannan ba karantarwa ba ce wannan tambaɗa ce saboda malamai suna cikin yanayi wani malami ba ƙauye ne to muna fatan dai waɗannan abubuwa za a gyara domin bai dace a ce yaro za a zo gidansu a karantar da shi alqur'ani ba zai yiwuwa ba akwai halat nadira waɗanda malamai suna ganin ana iya ai haka misali a ce mutum ne bai jima da musulunta ba to wannan bai san ma kimar addini sosai ba an gane ko to zuwa a karantar da shi ba matsala bane ko ko mutum ne ya tsuho tugub-tugub ba zai iya fita ba kuma bai da ilimin da zai iya wato tabbatar da sallar shi misali fardu ainikin shi to wannan ana iya taimakawa a je a karantar da shi ko kuma wani lokaci ƴaƴa mata ne ana ganin fitarsu zai iya sawar wanda akwai mabannata waɗanda za su iya tare su akan hanya to babu laifi shi malamin in babu wani wuri sai gidansu babu wani wuri da karantar da su to ya taimaka ta wannan hanyar don kima addinin musulunci shi ma wannan dole sai an yi takasan tsam da shi amma dai abu ya zama to a yare ne karana a ce za a karantar da su ba za a yi karatun ba domin ba su san kimarsa ba annabi Musa annabin Allah ne ya fita sannan kuma da ya zo sai ce hal attabi'uka shin yana yiwuwa malam nabika bai ce mai ba ni ka san matsayina ko ni Musa ne ina daga cikin ulul azmi minar rusul wahayi yana zo mini daga Allah direct idan zaka je neman ilmi sai ka yi kankan da kai shi yasa riwaya da suke yiwa a cikin sahihul bukhari mimani la yata'allamani daga ahadus salaf akwai mimun guda biyu ba su samun ilimi har duni har Allah shi nade duniya ba za su samun karatu ba mimani daga mimun ne sai an ka ce mimun mimun mimani kamar fa'un fa'un fa'ani ta'un ta'un ta'ani to mimani mimun guda biyu mustahyin wa mustakbir da mai jin kunya da mai girman kai malamai suke cewa jin kunya kashi 90 cikin 100 shina wajen mata shi yasa mace idan za ta je makaranta tana koyewa kuma kullun ta haison a barta a baya ta lade can baya ba ta son karatu ya kai gare ta shi ko mustakbir mai girman kai shi ko kashi 90 cikin 100 an fi samu shi cikin maza musamman wanda adda wani dan matsayi na duniya wani DJ ko wani director ko kuma mutumin da yake shi yana da wani matsayi na duniya ko masu kudi saboda suna da girman kai a cikin rayukan su wato dama dan adam mafi yawanci wanda ke da girman kai zai uwe shi idan yana talaka amma idan ya samu mulki ko kudi zai bayyana wannan girman kan ba wai kudi ne suke canza mutane ba a'a dabi'a ce wanda aka koyi cikin dan adam amma bai samu damar da zai bayyana ta ba to kenan idan mutum yana da girman kai ko yana jin kunya ya tambaya ko yana jin kunya a san malamin sa ko yana jin kunya a ce wani yake karantar da shi ba zai samu karatu ba annabi Musa dai a takaice ya tafi kuma cikin tafiyan nan da suka yi ya ce laqad laqina min safarina hadha nasaba mun hadu da wahala mun wahala kurai da gaske wanda yana nuna neman ilimi sai an sha wahala ba yadda muke tunanin a samu ilimi ba haka kawai baina ashiyatin wadhuha haka dan malami a wannan abu ne wanda ba zai yi ba to daga ciki annabi Musa yayi tafiya Khidr ya kafa mishi sharuɗa dalilin rabuwar su saba ma waɗannan sharuɗa shenan idan kana tare da malami idan ya aza dokoki duk wata makaranta da ka sani a duniya tana da ka'idodinta duk wani malami yana da ka'idodinsa duk wata lakol da za a buɗa akwai dokokinta to amma sai ka iske mutane idan aka aza sharadi a makaranta ta addini suna wato cewa abin bai dace ba amma idan suka je lakol duka sharuɗin da anka aza musu za su yarda da su kaga wannan ba gaskiya bane sai ya ce fa'in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdith laka minhu dhikra idan ka bi ni kakka tambaye ni sai na yi maka bayani ni da kaina shi yasa ba komi bane ake tambayan malami akwai wanda suke son su yi gaugawa su yi ta tambaya abin da ba su sani ba saboda suna son su kare maza maza su zama malamai wannan ba zai saka zama malami ba an tafi annabi Khidr ya wato abin nan an fara tafiya hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha sun shiga cikin jirgin yan ruwa sai ya kharaqaha sai ya abin nan samu wani abin yanka ko zartu ko gatari ko abin da ya kama da haka sai ya fara wato fasata daga nan sai annabi Musa ce a kharaqta hali tughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an wato imra ka zo da abin mamaki sai Khidr ya ce alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra ashe ban gaya maka baka iya tafiya shi yasa idan malami ya nuna ba zai iya baka karatu ba kada ka zarge shi ka zargi kanka in kai ka saba masharuɗa sun je kuma hatta idza laqiya gulaman faqatala sun hadu da yaro sai ya kashe yaro annabi Musa ya mamaki inda ma babban mutum ne a ce ya taba yin wani laifi ga Allah sai ce a qatalta nafsan zakiyatan ko zakiyatan bi ghairi nafsi zaka kashe rai wanda ba taba yin laifi ba zakiyatan wata qira'a ce yace qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra ashe ban ga ba baka iya hakuri malam ya kara bashi wata dama advertisement inji turawa sun ka ci gaba da tafiya ki mai to yanzu kan in ka tambaye ni bayan haka shi annabi Musa ga cewa malam ya karbi uzuri sai ce in sa'altuka an shay'in ba'da ha fala tusahibni yanzu kan in na sake kada ka tafi tare da ni fan talaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqata fa aqama suna tafiya har suka je wani gari suka nemi a sauke su mutane suka kiya sai Khidr ko wali Khidr ko annabi Khidr sai ya iske katanga ta yi kusan faduwa sai ya tada wannan katanga wasu sun ce ya sa hannu ya tada ta wasu sun ce a'a yayi gini irin yadda ake yin gini a dauka birgi a aza qala law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra yace da kasu ka ganin kaman ma ba tambaya yayi ba yace da kasu da ka wato karbi lada saboda waɗannan mutanen ba su kyautata ba sai Khidr ya ce mai to yanzu kan rabuwa za mu yi yace wannan jirgin ruwa ya bashi dalili shi yasa wani lokaci malami zai yi abu in baka sani ba kada ka yi gaugawa kuskurantar da shi musamman wannan zamani da muke ciki da yawa daga cikin ɗalibai suna son su kuskurantar da manya-manyan malamai da asan sun yi karatu to yana yiwuwa kuma su ne ba su ma gane ba shi ne babban matsala ɗin saboda ilimin su bai kai inda za su fahimta ba ba mun ce malamai ba sa yin kuskure ba idan mutun zai yi bayani kan mas'ala ta ilimi to yayi bayani kan mas'ala kada ya damu da sai ya kiri wani malami ko ya faɗi littafin wani malami a'a mas'ala kaza malamai sun yi kaza kanta kaza ne daidai ko kaza ne kuskure ko ku kaza ne muke ganin yafi zama daidai kaza kuma muna ganin ba daidai bane amma ba dole bane in zaka bayani kan mas'ala sai ka dauko sunan wani malami abinda waɗansu ɗalibai suka damu da shi a wannan lokacin kenan idan mas'ala ta ilimi idan za a tattauna kanta za a kawo hujjoji ne bari damuwa da malam wane ko malam wane ko malam wane amma da yawa daga cikin ɗaliban ilimin sun fi sosai sun ce malam wane ya yi kaza ya yi kuskure saboda ta wannan hanyar suna ganin za a nuna cewa sun yi karatu kai ka kira sunan malami kada ka damu da dole sai ka ambaci sunan malami in mas'ala ce ta ilimi nuna cewa mas'ala ce kaza kuma malaman da suke cewa kaza to muna ganin ba daidai bane kuma ga dalilan mu shikenan ina fata an fahimce ni Allah ya kyauta to almuhimmu kuma ya bashi fassara cewa waɗannan abubuwan na farko ya fasa wannan jirgin ya saboda akwai azzalumin sarki da yake kwace jirgi mai kyau kidan zalunci ba yau ne aka fara ba ina fata an fahimce ni to da ya mata wannan illa kaga sarkin ko ya ga jirgin ba zai karbe shi ba kaga ana iya ganin sharri ne musu ashe alkhairi ne shi yasa ake kira da larabci wani karin magana rubba darratin nafi'a so da yawa zaka a cutar da kai amma kuma sai abin ya zan amfani gare ka shi yasa kada ka sa tsammanin don ka rasa wani abu cuta ne gare ka a'a tana yiwa Allah ya san abin ba zai zama to alkhairi gare ka to amma da yawa daga cikin mutane idan suka rasa sai suna ganin ba alkhairi bane idan suka samu alkhairi ne sannan kuma ya bashi labarin cewa yaro da aka kashe da ya rayu da zai zamanto sanadiyya halaka iyayensa to kaga wannan shi ma abu ne wanda yake Allah ya san da shi ashe rahama ce ga yaron rahama ce ga iyayensa in bai balaga ba kina an huta mas'ala ta ƙarshe kuma wannan katanga ya kasance a ƙarƙashinta akwai dukiya ta waɗansu marayi waɗanda idan dukiyar ta bayyana azzalumai za su iya wawashe wannan dukiyar su yi babakere a kanta su yi sama da faɗi da wannan dukiyar to shikenan sai Allah ya kawo shi don ya tada wannan katanga don mi don wannan mutumin bawan Allah mutum ne nagari ya ce wa kana abuhuma saliha babansu nagari ne shi yasa abin da ya kamata mutum ya yi ƙoƙari Allah ya kiyaye zurriyar shi bayan shi shine ya zamanto mutum nagari yana daga cikin abin da ya kamata mutane su gane domin mutane abin da suke kokari a yanzu su yi kokari ɗiyansu su yi karatun boko don su samu wato matsayi mai kyau ko kuma su tara musu dukiya don saboda kasu wahala bayansu wannan duk hayaniya ce ba ka san abin da zai faru a bayanka ba kai kanka ba za ka iya kare kanka daga wahala ba ko a duniya abin da ka tara ko matsayin da ka samu ana iya kwace maka wannan matsayin kuma dukiyar da ka tara tana iya ta ƙari kai kanka baka isa ka ba kanka kariya ba balle ka ce zaka iya ma ƴaƴanka asiran abinirkin su hayaniya ce ta mutane kai aiki nagari Allah shine zai kula da kai kuma ya kula da zurriyarka bayan ka to amma da yawan mutane suna manta wannan sai suna ganin ga yadda za su yi su yi makan ƴaƴan su asiran abinir wannan kuskure ne Allah ya gane da mu to almuhimmu ƴan uwa a cikin dai wannan kissa akwai abin lura mai yawa ta hanyar fuskar neman ilimi game da irin yadda annabi Musa ya tafiya tare da Khidr alayhi salam idan muka zo nukta ta gaba shine abin da ya shafi hadisi na manzo annabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadisi ne na Abu Huraira wanda Imam al-Khatib ya kawo shi sannan kuma Imam al-Tabrani ya kawo shi a cikin Mu'jam al-Kabir riwaya ce ta Imam Muawiya a cikin Al-Mu'jam al-Kabir manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innamal ilmu bitta'allum shi ilimi ana samun shi ne bitta'allum wato neman shi kalima ta ta'allama wato wazni ne na tafa'ala shi ko tafa'ala yana nufin akwai kallafa makai malaman sarfu suna bayanin kalima in ta zo wazani kaza tana da ma'ana kaza yana daga cikin abin da yawa daga cikin ɗalibai ba ruwan su da shi wato kowane wazani a larabci yana da ma'anar da yake dauka sai dai in an saba ma wannan cikin ilimin balaga a kawo wata kalima wato wani wazani a matsayin wani wazani wanda kuma dole sai da ilimin balaga ake gane wannan zan bada misali guda waja'u ala qamisihi bidamin kadhib yan uwa annabi yusuf Allah ya ce waja'u sun zo ala qamisihi akan riga annabi yusuf bidamin da kuma da jini kadhib ƙarya kaga ba a cewa jini ƙarya sai dai a ce bidamin makdhub jini na ƙarya to kaga wannan kalima ta masdar ta yi niyaba ne akan wato ismul maf'ul shine abin da kamata mu gani to cikin sarf ko wace kalima akwai ma'anar da take dauka zaka iske tana daukan ma'ana 13-14 misali dan wazanin yana iya daukan ma'anoni daban-daban to amma da yawan dalibai ba su hankalta ba wannan almuhimu dai tafa'ala yana nufin takallafa shay duk abin da yazo a cikin tafa'ala yana nufin akwai wato tsanantawa da jajircewa kaga tafakkara yana nufin ya duƙufa kan tunani wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila takallafa ya daura ma kanshi abin da ba zai iya dauka ba yana son ya nuna cewa yana da kaza mutun ya nuna shi na da ilimi bai da ilimi ya nuna yana da matsayi babba bai da wannan matsayi ya nuna yana da dukiya bai da shi to hakan ga ta'allama ya kallafa wato ya jajirce wajen neman ilimi to dan haka innamal ilmu bitta'allum ilimi ana samun shi ne ta hanyar at-ta'allum neman sani da jajircewa wajen neman sani to neman sanin nan da jajircewa wajen neman sani shine daga cikin abinda yanzu da yawan mutane musu damu da shi sun dauki ilimi kamar wasa yanzu turawa da suka neman duniya sun jajirce wajen neman ilimin neman duniya mu kuma mun ce muna son duniya muna son lahira ba mu jajirce wajen neman ilimin addini ba mu jajirce wajen neman ilimin duniya sai mun kai zaman ba wato mai son biyu shi ya kamata ya yi aiki fiye da mai son daya sai ya zaman to mai son daya ya fi mai son biyu jajircewa kinan kaga akwai babban magana almuhim lokacin mu yana tafiya babu lokaci mai yawa za mu ce zuwa ga waɗansu mas'aloli da suke da alaƙa da neman ilimi mas'alar mu ta gaba ta uku ita ce mas'ala da take da alaƙa da al-ikhlas shine neman ilimi duk abin da za ka yi a musulunci ana buƙatar ka tsarkake niyyarka da yawa daga cikin mutane abin da ke samu suna fashal shine rashin tsarkake niyya game da abin da za su aikata idan za ka nemi ilimi ana buƙatar ikhlasi idan za ka yi wani aiki ko a bayyane ko a ɓoye ana buƙatar ikhlasi ciyarwa tana buƙatar ikhlasi wa'azi yana buƙatar ikhlasi karantarwa tana buƙatar ikhlasi domin duk abin da babu ikhlasi ciki to matsalar da za a samu shine abin nan ba zai ɗore ba ma kana lillahi dama wa ma kana li ghairihi wa kago ma kana lillahi dama wa wasala wa ma kana li ghairihi qata duk abin da ake yi don Allah to ɗorewa zai yi ko da ya yanke saboda ƙansu dalilai to kuma zai ci gaba amma duk abin da ba don Allah ake yi ba yankewa zai yi domin ba ana yi ba ne don neman yardar Allah wannan aƙida yana daga cikin abin da sai da yawan abubuwa sai sun taso rigiri an yi kamar za a yi amma ƙarshe sai kaga sun kwanta shine mafi yawanci aikin musulmi a yanzu kuma shine mafi yawanci aikin siyasa da ake yi don saboda cimma wani buri na duniya to ayoyi da dama sun yi bayanin ikhlasi duk aikin da za a yi babu ikhlasi yana da alaka wato yana kamanceceniya da alƙin munafiƙai da kafirai kafirai suna yin aiki na alkhairi ba don Allah ba innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah don su kange mutane daga hanyar Allah shi yasa kakai mamakin proje da ake yi ɗaruruwa ba don neman yardar Allah ba a'a akwai burin da ake son a cimma sanin sirrin ƙasashenmu don a mamaye mu don a ƙara mayar da mu baya da abin da ya kama da haka kafir munafiƙai suna yin sallah wa yace ai sallah Allah amma kuma sallar da suke yi ba don Allah ba amma suna yin irin yadda Allah ya ce ai babu lada an gane ko innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala sai Allah ce yura'una an-nas suna yi ne don mutane su gansu kaga babu lada shi yasa rashin ikhlasi a cikin aiki yana da hatsari za mu tabo ayoyi duk abin da zaka yi ana buƙatar ikhlasi haka aka umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu ad-din an umurce ni in bauta ma Allah ina mai tsarkake addini gare shi to kuma neman ilimi yana daga cikin addini yana daga cikin ibada sannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce tai koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko iswatun aw taqra'a hasana لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بني إسرائيل أن أمرتسوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ده سيران دي آيوي ده سكبيان وانا إذا مو كديبا كما أقوي حدثي حدثي لغا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقوي حديثي نا أبو هريرة وانا حديث إمام ابن ماجة ya ruwaito shi sannan kuma Imam Ibn Hibban ya kawo shi sannan kuma Imam Abu Dawud shi ma ya kawo shi a cikin sunan manzo Allah da sauran su ba ma waɗannan kawai ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah duk wanda ya nemi wani ilimi mimma yubtagha bihi wajhu Allah wanda ake neman yarda Allah da shi to nan ba ilimin addini kawai ake nufi ba a'a da zaka nemi ilimin kera mota dan ka saukaka ma musulmi kuma dan saboda a amfana da ita wajen wa'azi da ayyukan addini shi ma ana neman yarda Allah da wannan amma dai ilimin addini shine gaba ina fata an fahimci ni ko mu ce ilimin littafan addini misali ilimin dukkan da suke da alaka da tafiyar da addini kai tsaye na'am shine farko mimma yubtagha bihi wajhu Allah wanda ake neman yarda Allah sace la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya bai neme shi ba sai dan ya samu wata bukata ta duniya ko neman girma bukata ta duniya ko neman kudi bukata ta duniya ko neman kusanci ga manya ko wace irin bukata ta duniya sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lam yajid 'arfa al-janna bai zai ji kamshin al-janna ba Allahu akbar bai zai ji kamshin al-janna ba yawm al-qiyamah ran tasha al-qiyamah Allah ya muni sani har yanzu kuma akwai wani hadisi kafin mu wuce wannan mas'ala hadisi ne na Ka'ab bin Malik sahabi ne wanda yake yana da hadisi mai tsawo cikin sahih muslim na tahiya yakin tabuka yana daga cikin wadanda Allah ya karbi tuban su wadanda mustafa yakin tabuka ba wadanda suka yi gaskiya wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat ha Allah ya kawo ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin Allah ya sanya mu daga cikin masu gaskiya duniya da lahira Ka'ab bin Malik yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace kaga wanga shine ake kira wajen malaman hadisi aujuhu tahammul alhadith yadda ake dauka hadisi akwai maratib da dama to wanga aqwaha shine mafi girma domin yace sami'tu kenan direct ba ga wani sahabi yaji ba ga manzo yaji kai tsaye cikin wato doka aujuhu tahammul alhadith kadiba cikin littafai na usulul hadith da su gaya maka su daban-daban akwai anba'ana akwai akhbarana akwai wajadtu akwai kuma ajazali da sauransu na'am yake cewa naji manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ta'allama alilma duk wanda ya nemi ilimi sai kawo shi nan alilma da alif wal lam sakanin wancan ilman domin nan a nuna maka wani ilimi ake nufi an kawo alif wal lam an kebance sai yace li yujariya bihi alulama dan saboda ya yi mujarat ya an kace mujarat shine ko fito na fito ko gardama da mallamai ko nuna yakuri tsakaninka da mallamai kana son ayi timqahu shi yasa wani zaka ga ilimin shi shine kullun abin da yake so ya ji wata mas'ala da wani malami ya faɗa ya ce ba haka nan bane shi abin da ya dame shi kenan kamar kuma irin firaqud dalla irin su yan shi'a irin su mu'tazila zaka ga kullun abinda suke kokari su kawo tarnaki cikin tafiyar addini su nuna kaza ba haka nan bane kaza ba haka nan bane mutum dai yana son a ce shi malami ne kuma yana fito na fito da manyan malamai shi dai ya kuskurantar da malamai a san yayi karatu zaka gani ana yin wato almunazarat kullun shi munazara ne baka ganin sai wanda ake yin abin nan ko kuma kaga irin shi'a da suke koya wa ɗaliban su shubuhuhi kaza da kaza da kaza ai kaza cikin sahih bukhari an ce kaza cikin sahih muslim an ce kaza ai cikin littafin sunna an ce kaza ai kaza ko aya ta qur'ani ta ce kaza su dai su kawo shubuha wanda sai manya-manyan malamai zaka ga suna kokarin warware irin waɗannan shuba to yana nuna cewa mutumin nan yana son yayin fito da malamai manya-manyan malamai masu karantarwa don Allah ba sa ma son a san su sai dai in an san su dole na kuma Allah shi ya ga dama za a san su zaka ga ana zuwa yudrabu akbadul ibli ilaihim wato ana buga abin nan antar raqumma ana rufin kina ana hawa raqumma a wancan lokaci ko kuma mu ce ana zuwa daga lokuta a hayo mota ko jirgin sama a wannan zamani a zo izuwa gare su don neman ilimin da Allah ya ba su au liyumariya bihi ulama au yumariya bihi sufaha ko ko yayi jayayya da as-sufaha da ana rufin jahilai mutum ne yake son kullun an san yayi karatu sai a tattara ya zo fada akwai jahilai ko ƴan bokon da basu san addini ba ya zo ya zauna saboda ya jayayya da su ya ga ya kawo hujja wani lokacin ma zai karanta larabci ya ce ayat qur'ani ce saboda a ji tsoro ko ya ja wani larabci ya nuna hadisi ne saboda a ji tsoro wannan kenan yana son yayi wato al-mumara shi wato jayayya an gane ko da mutanen da suke jahilai to wannan kuma ويصرف به وجوه الناس إليه. sannan kuma ya juyar da huskokin mutane zuwa gare shi wanda kuma wannan zamanin mun shigo cikin wannan bala'i saboda mi saboda akwai wasa'il al-i'lam kathira akwai internet mutum zai ya dauka ya tura internet za a dauki karatun shi a saka sakan saman internet da wasa'il al-tawasul al-ijtima'i ko kuma akwai tele mutum ya sa babban riga a ganshi cikin gidan tele a rubuta malam wani ko shak wani ko al-shak wani a kawo nimiron shi number a sa number din shi saboda a san shi ga kuma gidajen rediyo ko kuma gidan rediyo ya zamanto yana halarta daga lokaci zuwa lokaci a san wane yana tafsirin Qur'ani ko ya sa littafi kaza ko ya sa littafi kaza saboda a san shi malami ne kenan waɗannan duk hanyoyi ne yasrifa bihi wujuhan nasi ilai ko ko ya zamanto inda an ka san ana wani babban taro inda ake tara manya-manyan malamai saboda su hau shi ma yana son ya hau a san da cewa wane babban malami ne yayi karatu to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace adkhalahu Allahu an-nar Allah zai shigar da shi wuta kenan kaga ana neman ilimi ne don a shiga aljanna shi ko ilimin shi ya zan wabalun alaihi musiba ne gare shi ya zan sanadiyyar shiga cikin wutar jahannama to kenan ko ai neman ilimin bai yi amfani ba kuma ilimin ahlul kitab da kuma waɗanda suka gabata waɗanda ba su yi aiki da iliminsu ba wanda malami idan ya ɓaci cikin al'umma zai zamanto guba domin babban matsalar da muke fama da ita a wannan lokacin malamai sun kasa haɗiye kwaɗayinsu kullun sun fi son su ga sun samu kusanci ga masu duniya shi yasa masu duniya suke ganin ai su sun fi ma addini ƙima kuma suna iya su juyar da addini don cimma buƙatocinsu na duniya shi yasa za ka ga yanzu rubuce-rubuce na ƙarya tawili na ƙarya wa'azi ba ana wakiltar addini ba a'a ana wakiltar waɗansu mutane ne ko waɗansu masu faɗa a ji dan a juyar da ayoyi to kaga duka wannan ya sifu bi wujuhan nasi ilaihi shi yasa zaka ga malami bai damu da karatu ba amma ya damu da babban riga ya damu da babban rawani ya damu da babban titir shine shugaban kaza shugaban kaza shugaban kaza dan saboda a gane shi ya girma waɗannan duk hatsari ne Allah kai mun tsari to ƴan uwa waɗannan mun tabo ne a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da bayanin ikhlasi yin aiki dan neman yardar Allah subhanahu wataala ba mu yi bayanin mi ake nufi da ikhlasi ba akwai ta'rifat da dama malamai suke cewa wato al-ikhlasu an ya'mala al-insanu amalan libtigha'i mardati Allah subhanahu wataala mutum yayi aiki dan neman yarda Allah wa tajridihi min kulli sha'ibatin dunyawiyya ya tsirautar da wannan aikin nashi ya tace shi ya raba shi da dukkan wani abu wanda zai cuɗanya da shi na neman duniya kai neman ilimi don Allah ka karanta don Allah kai wa'azi don Allah ba dan ka gyara ma wani da rai ba ba dan ka bata ma wani da rai ba wanda ya ji dadi gare shi ta kare wanda bai ji dadi ba gare shi ta kare kai dai ka isar da sakon Allah subhanahu wataala Allah ya kyauta mas'alar mu ta gaba in an samu ikhlasi cikin neman ilimi shine foundation sai a samu al-mutaba'a shine neman ilimi irin yadda shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo da shi. To dan haka akwai abubuwan da ake bukata ga dalibin ilimi ya siffantu da su, zamu dan debo daga cikin bayanan da malamai suka yi, duk da yake mun san lokacin namu takaitacce na kwarai da gaske. Shine cewa akwai wasu baitutukka na al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Imam Ash-Shafi'i malami ne sananne, ɗaya ne daga cikin malamai masu mazhaba guda hudu na musulunci. Yana da diwani da ake kira diwan na Imam Ash-Shafi'i. Da yawa daga cikin mutane suna son tsammanin Imam Ash-Shafi'i ya zauna ne ya rubuta wannan diwani. A'a, ba haka bane. Baitutukka ne da ya rubuta, sai aka tattaro su aka hada su sai aka yi diwani. Shi yasa littafi wani lokaci sai kai hattara, tana yi wa mas'aloli ne na wani malami aka tattara, kenan sai ya zamanto littafi na wane, amma ma'ana ba ya faɗi magana ba a lokaci guda, kamar fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ba wai lokaci guda na ya zama ya rubuta wannan fatawoyi ba, a'a, mas'aloli ne daban-daban da suka zo aka tattara su, kamar tafsiri na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da suke kira al-bayan. A'a, ba zama ne ya rubuta shi ba, mas'alolin da ya fassara wasu ɗansu ayoyi ne aka haɗa. To yana da kyau ɗalibin ilimi ya san wannan, domin mas'aloli ne masu hatsari. Za ka iske mutum ya faɗi magana, musamman masu buƙata, a ce kayi kuskure, su ce kayi kuskure. Imamu Malik ba a rubuto yana da baitutukka da dama ba, amma baiti guda biyu ne aka tafafaɗa Imamu Malik ya yi a rayuwarsa. Ina fata an fahimce ni. Wato akan al-qana'a, wadatar zuci, su kaɗai ne aka taɓa ruwaituwa. Waɗanda dai mu muka sani, amma tana yiwuwa wani ya cimma waɗansu wata rana, in ya ci musu kuma bai hana a ƙara su. Suke cewa baitutukan su ne: hiya alqana'atu la arda biha badala, fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani, wanzur liman malaka ad-dunya bi ajma'iha, hal faza fiha bighairi al-lahdi wal-kafari. Babu lokacin da zamu fassara wa sai wani lokaci. Imam Shafi'i yace, akhi, la tanalu al-ilma illa bi sittatin, سأنبيك أن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وأنا نبيت تكن إمام الشافعي يسو أما ديوا دك تكما لما ذاك سنتي ما تعليمي ياتي دمي أقول للتافي أزوري دا أكي كويا مطالب إلمي لدبان لما إلمي سي أكسام تعليم المتعلم دون دوريك وان ديك ييشي لما ذهب حنفيا ني أما muna a yankin Malikiya littafin ya shahara sosai kuma a duniya. Littafi yana samun karɓuwa ne saboda ikhlasin wanda ya yi shi. Ya mutu, amma in ya yi shi da kyakkyawan niyya, Allah bai kai shi inda ba a sa tsammani ba. Shi yasa diwani na Imam Shafi'i ya yi, sai a ce mai ta'alimi ya ce, a'a, shi mai ta'alimi ya kawo ni, ya ɗauko daga wani. Yanzu misali, in ka dibi a cikin littafin Riyadus Salihin na Imam Nawawi, zaka ga ya kawo ɗansu baitutukka wanda ana danganta su zuwa ga Imam wato An-Nawawi. Alhali ku ba na Imam An-Nawawi bane, na Imam Shafi'i. Inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufula. To kaga wannan sai a ce Imam An-Nawawi ya ce, a'a, shi ma ya ruwaito ne ga wani. Shi yasa ɗalibin ilimi, musamman a wannan lokaci, abinda suke kira at-tawfiqul ilmi a jami'o'i, ana koyar da ɗaliban ilmi turuqul bahf. Zaka ga wato ana buƙatar magana, in ka ɗauko ta a san daga wa ka ɗauko ta, kada a danganta magana wani zuwa ga wani. To shi wannan mai ta'alimul muta'allim ba shi ya faɗa ba, ya ɗauko ne daga diwa, ko zamu ce za mu ɗauko ne daga Imam Shafi'i, ba mu sani ba ko cikin diwanin gaggansu ko a wani littafi. Yace, akhi, ya kai ɗan uwana, la tanalu al-ilma, ba za ka samu ilimi ba, illa bi sittatin, sai da abubuwa guda shida, sai ka hada sifofi guda shida. Ba yana nufin bakin su ba, amma mafi muhimmanci daga cikin su yake son ya gaya maka. Sa'un bika an tafsiliha bi bayani, zan baka wato zan fayyace maka bayanin su dalla dalla ko filla filla in ji kanawa. Zaka'un, ya zamanto kana da zaka. Nan ilimi yana nufin mai yawa, domin idan ka je makaranta kowa zai samu nashi rabo. Zaka'un, ka zamanto kana da kaifin hankali. To shi ko kaifin hankali, ilimi ya kasu gida biyu ne: akwai al-ilm al-manqul da akwai al-ilm al-ma'qul. Al-ilm al-manqul shine ilimi wanda an ka cirato daga magabata littattafan su. Misali, hadisi cirato shi, lafuzzan shi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam manqul ne. Al-Qur'ani nassin shi manqul ne, an ruwaito shi an kawo muna.
aqwalu salaf manqula siratu mun ita akai to sannan kuma wato litatafannahu da aka rubuta daga magabata manqul ne da litatafan da muka ruwaito daga gare su amma akwai al-ilmul ma'qul ilimi na ka'idodi misali ilimin usulul fiqh misali ilimul usulul hadith misali ilimin usulut tafsir wanga al-ma'qul ne wato ta fuskar an ruwaito shi daga magabata waɗansu sun rubuta manqulun ne amma ta fuskar da hankali ake aiki a gano yadda ake tafiyar da shi ma'qulun ne shi yasa malamai suke cewa shi al-aqlu masdarun ilmiyun ne kuma wa'alatun ilmiya shi hankali masdar ne na ilimi domin akwai abubuwan da malamai suka hankalto suka muka ruwaito su to ta hanyar mun ruwaito su daga malamai su zama to manqul amma ma'qulun ne shi hankalin yana aiki kuma wajen gane tace abin da ya inganta da bai inganta ba nan kuma ya zama to ala fa huwa masdarun wa alatun fi nafsi alwaqt wannan mas'aloli ne da kyau daliban ilimi su fahimce su zaka'un ka zama to kana da kaifin hankali zaka'un wa hirsun da kwadayi wanda abin da muka rasa kenan mutane ba su da kwadayin ilimi irin yadda ya kamata yanzu internet ta amshi neman ilimi tele ta amshi neman ilimi ga sunan dai abubuwa al-mulhiyat wal-mushghilat shi yasa yanzu duk mutumin da bai yi nisa da birni ba wani lokaci bai iya tsayaye karatu domin bai iya jajircewa shi yasa kuke ganin duk jami'a ta duniya idan za a fara yin ta mafi yawanci ana yin ta ne a cikin daji saboda hankalin mutum ya tsaya yayi karatu wa hisun ya zama to kana da kwadayi yanzu kun ga ba mu da kwadayin ilimi shi yasa littafan addini ba mu iya sai ma ƴaƴanmu sai dai OMG ta basu wa littafin dala 50 sai dan kai shekara 5 baka sami littafin dala 50 ba saboda baka dauki ilimin da muhimmanci ba amma portable na jika 500 za a iya sai a bayaru lakwal ta miliyan 1 za a iya sai za a biya matsalibi da abin da ya kama da haka zaka'un wa hirsun wastibarun da hakuri shi ilimi bai yiwa duk mutumin da ke son ya zama fada ya sha shayi a yi hira a sha shisha baka samun karatu babu haƙuri gare ka sai ka yi haƙuri da mi da zama cikin mutane ka ba da dama ka yi haƙuri da internet ba mun ce kada ka yi amfani da whatsapp ba a'a ya zama to kana da lokaci minti 30 ko awa 1 a yini da kake amfani da shi da sun kare ka kare ka yi haƙuri da yunwa wani lokaci duk abin da ka samu ka ci kada ka ce sai ka zaɓi irin abincin da kake so ka yi haƙuri da sutura mai kyau kada ka ce duk modelkin da aka kawo na gizner sai kasa ba za ka yi karatu ba da abin da ya kama da haka wastibarun ka yi haƙuri wajen binciken littattafai rashin yin bincike yana sawar ba za a ci nasara ba wastibarun wa bulghatun da guzuri guzuri irin na ɗalibi shi yasa da yawa daga cikin mutane sun rasa ilimi saboda ba su da wanda zai taimaka musu yanzu karatu ya koma wato abin nan na bokon ya zamanto nabiya da za a ma biya ka ne kai karatu da iyayenka ma in lokacin noma yayi za a ba su kuɗi amma yanzu ya kai gona ake sayarwa don saboda a biyan mutum kuɗin makaranta ina fata an fahimce ni ya zama to kana da bulgha wanda zai taimaka maka ko yayenka ko mahaifinka ko abin da ya kama da haka amma baka da komi sai dai ka ce kai bara ka samu wannan yana da wahala kai karatu ingantacce wa suhbatu ustadin kuma ya zama to kana da malami da yawan mutane yanzu suna tinkahuri da basu da malami alhali kuwa wannan alamar jahilci ce domin mi an ce innamal ilmu bitta'allum sai ka nemi ilimi kana buƙatar malami duk annabawan Allah suna da malami wanda ya karantar da su babu annabin Allah wanda bai da malami malamin su shine jibril manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yace allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da shi shine mai tsananin karfi shine mala'ika jibril shi ko jibril wa ya sanar da shi alqur'ani Allah to ya an kai za a ce mutun ya zamna ya ce shi malami ne bai da malaman da suka karantar da shi kuma bai neman ilimi wannan ba gaskiya bane to wannan yana daga cikin abin da yasa zaka gane mutun bai yi karatun kwarai ba yana nuna cewa shi bai da malamai ko yana koye malaman sa ko bai son a san wane ya karantar da shi dan yanzu Allah ya daukakar da shi wannan duk mummunar alama ce ta dalibin ilimi manya-manyan malaman da muka sani a duniya zaka ga kullun suna tinkaho ne su nuna ga wani ga manya-manyan malaman da suka karantar da su kuma wannan shine abin da aka sani ina fata an fahimce ni don haka dai wa suhbatu ustadin bayyuwa a yi wato a ce an samu ilimi babu malami wannan ba ilimi bane sunansa jahilci kuma bai yi wa littafi shi kadai ya karantar da kai a littafi yana taimaka ma dai ne daga cikin hanyoyin neman ilimi ya zamanto akwai littafi amma ka kai inda zaka karantawa da kanka ka gane mas'ala ko baka kai ba shi yasa malamai zaka ga ko sun yi rubutu a duniya manyan malamai suna bayarwa adiba saboda ba su amince maka su ba tana yi wa su kuskure shi yasa Abu Hayyan yake cewa yadhunnu al-ghumra anna al-kutuba tahdi akha fahmin li idraki al-ulumi wama yadri al-jahul bi anna fiha غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم يظن الغمر الغمر شيني واوا إنا فاتعن في الجيم الغمر شيني تبكي الغمر شيني حاسر نكيتا kaga daga nan ma an samu matsala ga wanda bai san wasalin kalma ba kuma yace fassara yadhunnu al-ghumra wawa yana tunanin anna al-kutuba cewa littattafai tahdi tana iya shiryar da dalibi a kha fahmin mai fahimta li idraki al-ulumi dan ya cin masal ba tare da malami ba a littafi shi kadai bai isa amma a hada da malamai wama yadri al-jahulu jahili bai sani ba anna fiha a cikin littattafai ghawamida mas'aloli masu rikitarwa hayyarat aql al-fahimi sun imautar da hankalin mai doguwar fahimta mai tsananin fahimta idza rumta al-ulum bi ghairi shaykh ko man rama al-ulum bi ghairi shaykh duk wanda yace zai nemi ilimi ba tare da malamin da zai karantar da shi ba yace dalalta ala sirat al-mustaqim ka kauce ma hanyar da take ingantatta wa taltabisu al-umuru alayka al-amra za su rikitar da kai hatta takuna adalla min tawm al-hakim sai ka zama to kai ne mafi bata bacewa daga taumal hakim shi wani mutum mai tsananin wauta a cikin larabawa wanda dun suna kiransa taumal hakim wasu suna kiransa juha wawa ne wanda an san shi da wauta to zaka zama tubawa wanda shi ne babban ma yanzu masalan da muke cikin ta dalibai sai su ce dan sun yi larabci za su kokar littafai alhali musamman mustalahat na ilimi ba musamman kuma yanzu internet da take son ta ba dalibai ilimi dama su nemi ilimi sai kaga mutum duk wata mas'ala zai shiga cikin internet kawai ya buga ya dauko fatawa ya ce ai kaza ne ba tare da ya girku ba a ilimi to wannan hatsari ne ga dalibai dole a koma mun malamai a yi karatu a wajensu amma son girma da gaugawa to akwai matsala domin ba za a kai labari ba shi ilimi in kana da shi kullum ba zai kare ba amma in dai tsakari na kai ko da cassette kake aiki ko da internet to za a zahincin maka domin akwai abin da ba rubuce yake ba kai ne zai kawo shi to su kudalibai ba su son wannan Allah kai mu mai kyau ɗan uwa musulmi lokacin mu ya matso kuma mas'alolin mu ba bamu shiga cikin su ba amma a ƙarshe zan yi bayani a gurguje in dan karanta wasu baitutuka da kuma wasu ka'idodi guda biyar ko shida da malamai suka faɗa don saboda amfanin dalibai a ilimance akwai wani malami da ake kira Imam Suhnun malami ne daga cikin malamai manyan malamai na fiqhu na malikiya to yayi wasu musu mas'aloli da ya rubuta ya ajiye to sha'ir yana son ya nuna cewa duk mutumin da yake neman ilimi to sai ya jajirce ya dage ya duƙufa akan neman ilimi to sai ya wasu baitutuka sai ya mai da mas'aloli kamar dan adam yana magana domin a cikin sha'ir akwai abin da suke kira at-tajsid a mai da abin da bai magana kamar yana magana sai yace qalat masailu suhnun liqari'iha bil kadd tudraku minha kull mastatara wato la tahsabu al majda tamran anta akiluhu lan tablugha al majda hatta tal'aqa al sabira lan yablugha al ilma battalun wala kasilun wala malulun wala man ya'lafu al bashara قالت مسائل سحنون تاي مغانا تاتي بالكد منها واتو بالكد تدرك منها كل ما استطرا بالكد سي ان داجرتي ان داغي تدرك منها كل ما استطرا ذا اغالي دكان ابين دي بوي دومي ان تترا سو كين سي ان داجرتي لن واتو لا تحسب المجد تمرا انت اكله كذا كسا تصماني علمي كمان wato dabiru ne wanda zaka ci kawai shikenan gashi nan aje ka dauka kaci a lan tabluga al majda ko lan tabluga al ilma hatta tal'aqa al sabira ba zaka cin mai ilimi ba sai ka lasa an gane ku sai ka dandana al sabira ba al sabra bana akrufi al sabira ai ma ba un kasra sai ka dandana madaci wani icce ne wanda yake na dace talaka daga milaka ne shi ne abinda ake wato ɗebuwa kamar da koshiya a dandana yace lan yabluga alilma battalun lalle ba zai samu ilimi battalun mai zaman banza kullun kana zaune baka aikin komai kuma kana son ka samu ilimi wala kasilun haka mutumin da yake da yawan kasala da ya fara sai ya gaji wala malulun da kuma mai yawan kosawa da ya fara karatu sai ya ji ya gaji wala man ya'lafu albashara ya'lafu wato da abin da ne alhamza ne inda ainun ne ba dabba abinci an gane ko al'alaf shine wato dab abincin dabba nan kuma ya'lafu daga wato da alhamza ne alifa ya'lafu idza ahabba shay'a wa lazamahu shine mutumin da yake son kullun yana cikin mutane in dai kana son ka samu ilimi to ka rabu da mutane ya zama to mu'amalarka da su take banta amma kullun ana wajen foyandi kullun ana wajen biki kullun ana wajen suna kullun ana wajen taro ya zai ka samu karatu ai da kai da karatu ko lahira anka tashi baka samu karatu dan lahira ba wajen neman ilimi bane abu na karshe ɗan uwa musulmi saboda lokacin mu ya cika shine na farko ilimi yana da maratib na farko akwai alqira'a karatu ya za a yi ka san yadda ake karantawa mafi yawancin dalibai muna koya musu har da lisu har da ci ayoyi amma ba su iya karantawa ba wannan mas'ala ce ya kamata sai wata rana sai an yi bayanin kayfiyatu wato ta'allumi alqira'a ya za a yi ka koyi yadda ake karatu na biyu alfahm ganewa in an karanta kuma sai a gane na uku alhifz har da cewa ya ake yin har da kuma menene ya kamata a haddace menene bai dace a haddace ba na hudu asharh bayani bayyuwa a gane alqur'ani da hadisi ba tare da an kalli sharhohi na magabata ba da aqwalus salaf sannan kuma bayan asharh malamai suke cewa ana buƙatar at-tarkib hahadawa a dauko wannan da wannan a hada don a san a fahimci mas'ala na gaba ana buƙatar at-tahlil shine ayi tahlilin abu ayi analysis yadda za a fahimta shi da kyau a dauko wannan da wannan da wannan a hada da wannan ilmi sannan a fitar da mas'ala guda ba wai kai a ce an yi takhassusi ba a kebe wuri guda sai ya zamanto duk ka baro sauran ilmin muka kuma kace zaka fahimci mas'ala da kyau abu na ƙarshe sai an-naqd shine critique kritik kuma an ce kritik shi alqur'ani in dai qira'a ce ta inganta ba a kritikin Allah hadisi kuma ba in ya inganta ba a kritikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma cikin usulut tafsir za a yi kritik a gane wani ra'ayi ne wani ra'ayi ne fi addacewa ko ya za a yi a hada ra'ayukan in ba su shigar juna ba haka cikin ilimin hadisi za a yi kritikin rawi a gane wannan rawin ya inganta a karba gare shi ko bai dace ba shine ilmun diraya cikin usulul fiqhi za a tattaro ra'ayukan malamai a ga wani ra'ayi ne yafi dacewa da alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma cikin ra'ayuka na lugha ana iya ai kritik a gane wani ra'ayi ne yafi amma shin iliminka ya kai inda zaka ganewa ko iliminka bai kai inda zaka ganewa ba wannan duka abubuwan mun watsar da su mu yanzu mafi yawanci da karatun mu na addini da na boko duka kawai karatu ne muke yi amma ba tare da kritik ba a bambance shi ne at-tamyiz malaman zauri suna kiransa naqdi kuma shi naqdi ba wai kawai a nuna abu bai da kyau bane a'a a nuna ga mai kyau ga wanda bai da kyau tana yiwa mai kyau din kashi 99 ne cikin 100 ko kashi 90 sai a bayyana mummuna kuma sai a bayyana to amma mafi yawanci kritik din mu ta rayuwa ko na cikin al'amura ko na ilimi shine a nuna abin da bai da kyau kawai a koyi mai kyau idan kana son mutum sai ka nuna duk abin shi yayi kyau alhali tana yiwa mafi yawan bai da kyau idan kuma wato baka son mutum sai ka nuna duk abin da ya bai da kyau alhali kuma yana yiwa mafi yawan yana da kyau to ƴan uwa waɗannan su ne kaɗan da ya kamata hankalin ɗalibai su rinka kai gare su in muna ilimi mu koya za ka ga manya-manyan ma'ilimtanmu waɗanda suke ganin sun yi karatu musamman ma a fagen boko su ma haka ne tafiyar tasu take muna da manya-manyan ma'ilimta na geography na histoire na wane ne amma babu kritik hatta da dokokin da muka ɗauko ga turawa barbakon mu yi kritikin su mu ga ya za mu yi mu amfana da su a cikin ƙasashenmu babu wannan kawai sai a ɗauko su a zuba haka ne ake ta samun matsala labaran da muke ɗaukowa ga turawa ba mu iya bambanta wanne ne mai kyau wanne ne bai da kyau kawai in sun faɗa duk abin da sun ka faɗa gaskiya ne babu ƙarya shi yasa sai kai mu muna dibiyan ana iya kritikin Allah ko annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin masu wani irin wannan tunani daga cikin mutanenmu amma ba su yarda a yi kritikin bature ba ba su yarda a yi kritikin kafafen yaɗa labarai na turawa ba saboda hankalin ya gurɓace ya lalace dan ya kamata in dakanta saboda lokaci yayi kuma malamai masu gabatar da karatu su ma sun iso kenan sai wani lokaci in Allah subhanahu wataala ya ba mu iko ta rayuwa a faɗaɗa wannan bayanin abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada
wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.